This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke muku lalle marhaban a cikin shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Yau Talata 25 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a ranar Litinin cewa yana dabda kullayar jijiniya da Ukraine da Russia don kawo ƙarshen yakin Ukraine. Fadar Vatican ta ce Papa Francis na ci gaba da kasancewa cikin mawuyacin hali, amma yana da nuna samun sauki a gwaje-gwajen da aka yi masa a ɗakin gwaje-gwaje. Sannan za ku ji cewa hukumomi a ƙasar Botswana sun ce akalla mutum tara ne aka tabbatar da mutuwarsa a ranar Litinin, yayin da wata ambaliyar ruwa da ba kasafai ba ta afku a ƙasar mai fama da fari.
To, a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa a Najeriya majalisar wakilan ƙasar ta nuna damuwa kan ƙaruwar matsalar ta'ammali da miyagun ƙwayoyi musamman a yankin arewa maso yammacin ƙasar. To, ko yaya girman wannan matsala take?
Mun fahimta wannan matsala yana nema ya zama gobaran dare, inda yake kusan duk inda ka tafi kusan duk wani gida za ka samu wasu daga ciki wanda wannan abu ya shafa.
Sannan za ku ji cewa hukumomi a Libya sun kama shugaban kungiyar tawaye Mahmud Salah da ke adawa da gwamnatin sojin Nijar,
saboda ana zargin shi da abubuwa da dama na laifi bisa abubuwan da ya aikata waɗanda yake na laifuka ne, kuma laifuka masu ƙarfi.
Muna kuma tafa da shirin tsaka mai wuya wanda zai tattauna kan taron ƙasa da aka kammala a jamhuriyar Nijar, wanda har ila yau ya ayyana makomar ƙasar. To, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a ranar Litinin cewa yana dabda kullayar jijiniya da Ukraine da Russia don kawo ƙarshen yakin Ukraine, bayan tarukan da ya yi a fadar White House da shugaban Faransa Emmanuel Macron. Trump ya buƙaci ƙasashen Turai da su ƙara takarawa wajen bayar da kuɗaɗe, kuma Paris ta buƙaci ƙarin tabbaci daga Moscow. Shugaban Amurka ya matsa ƙaimi ga buƙatarsa ta cimma yarjejeniyar na kawo ƙarshen yakin, wanda ya cika shekaru uku a ranar Litinin. Ya ce wannan zai hada da yarjejeniya da Ukraine kan ma'adanai masu muhimmanci nata. Akwai yiwuwar za a iya saka hannu kan yarjejeniyar nan da mako mai zuwa da shugaban Ukraine. Saura mataki ɗaya, 'yan majalisar dokokin Amurka suka yi ga samar da kuɗaɗen tafiyar da gwamnati da wa'adinsa zai ƙare ranar 14 ga watan Maris. Amma har yanzu majalisar na da muhimman batutuwa da za su warware, yayin da suka dawo bakin aiki a babban birnin ƙasar a wannan makon. Tambayar ita ce ta yaya da kuma wani lokaci za a aiwatar da tsarin shirin rage haraji na 2017, da kuma yadda za a cike giɓin kasafin kuɗin Amurka ba tare da rage manyan tsare-tsare masu amfani da ke taimakawa Amurkawa masu kaɗa ƙuri'a ba. Shugaba Donald Trump ya yi kira ga 'yan majalisar da su amince da babban ƙuduri mai kyau, wanda zai zama wani muhimmin ɓangare na zartar da manufofinsa na harkokin cikin gida. Duk da cewa Trump ya bayyana fifiko ga tsarin kasafin kuɗin majalisar wakilai, majalisar dattawa ta zartar da wani ƙuduri a ranar Juma'a, wanda ya samar da dala biliyan 150 na kuɗaɗen soji da dala biliyan 175 na tsaron kan iyaka. Wannan mataki kuma ya hana yanke kuɗaɗe na tsarin kiwon lafiya mai cike da cece-kuce a kasafin kuɗin majalisar wakilai. Majalisar dattawa ta ba da shawarar zartar da rage haraji a wani ƙuduri na daban a ƙarshen wannan shekara. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar Vatican ta ce Papa Francis na ci gaba da kasancewa cikin mawuyacin hali, amma yana ɗan nuna samun sauƙi a gwaje-gwajen da aka yi masa a ɗakin gwaje-gwaje. Ya ci gaba da gudanar da wasu ayyuka, ciki har da kiran wani coci a birnin Gaza da yake tuntuɓa tun lokacin da aka fara yaƙi a can. Jawabin na Fadar Vatican ya kasance mai daɗi fiye da na 'yan kwanakin nan da suka gabata. Ta ce Francis, mai shekaru 88 da haihuwa, mai fama da ciwon pneumonia a cikin huhunsa biyu, bai sake samun matsalar numfashi ba. Yanzu babu wata damuwa na ciwon koda dan kadan da aka gano a ranar Lahadin da ta gabata.
To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu fara da Najeriya. Inda majalisar wakilan kasar ta ce karuwar matsalar shaye-shaye miyagun kwayoyi da cin zarafi da ke faruwa a gidaje babbar barazana ce da ka iya durkusar da Najeriya idan masu ruwa da tsaki ba su haɗa ƙarfi da ƙarfe ba. Shugaban majalisar wakilan Dr. Abbas Tajuddin wanda ya kaddamar da gangamin yaƙi da ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma cin zarafin da ke faruwa a gidaje a shire arewa maso yamma ya ce yanzu dukkanin masu ruwa da tsaki sun amince su dunkule don tinkarar wannan matsala baki ɗaya. Daga Kaduna wakilinmu Isa Lawal Ikara ya halarci wannan taro ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Taron gangamin wayar da kai kan ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma cin zarafi dai majalisar wakilan tarayyar Najeriya da haɗin gwiwar hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa NOA ne suka shirya. Kuma taron ya mai da hankali ne wajen faɗakar da ƙungiyoyi akan gudunmuwar da za su iya bayarwa wajen magance waɗannan matsaloli musamman dai a yankin arewa maso yamma. Shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya Dr. Abbas Tajuddin ya ce wannan matsala ta ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma cin zarafin da akan samu a gidaje dai na neman su ta'azzara musamman dai a wannan yanki idan ba a gaggauta daukan matakai ba.
Da mu a majalisa mu ma mu bada namu gudunmuwan wajen yaki da shan miyagun kwayoyi da kuma rashin zaman lafiya a gidajenmu. Mun fahimta wannan matsala yana nema ya zama gobaran dare inda yake kusan duk inda ka tafi kusan duk wani gida za ka samu wasu daga ciki wanda wannan abu ya shafa. Mun yi imani akan cewan in ba mu tashi tsaye mun haɗa hannu da mu da gwamnonin jihohi da gwamnatin tarayya da mu majalisa ba wajen yaƙi da wannan annoba to wata rana Najeriya za ta tashi ba mu da ƙasa ga baki daya.
Shugaban hukumar yaƙi da shada fataucin miyagun kwayoyi a Najeriya ta NDLEA Brigadier General Muhammad Buba Marwa mai ritaya shine ya gabatar da wata makala akan hadarin miyagun kwayoyi akan ci gaban kowace ƙasa. Kuma ya ce akwai buƙatar a yi taron dangin magance wannan matsala baki ɗaya.
Ana neman wato kowa ya sa hannu. Kowa wannan magana shaye-shaye ba tamu ba ne a NDLEA kadai. Duk society da gwamnati da su NGOs da malamanmu, limamanmu, pastoci da sarakuna, media duk kowa sai ya sa hannu. Dole mu lura da shi. Ba inda za ka shiga ba za ka sami shaye-shaye ba yana faruwa. Amma bisa ga taimakon Allah. Mu a NDLEA muna kakkama wato masu sayar da wannan kwayoyin da su wiwi da sauransu so ya ragu.
Alhaji Hamisu Abubakar Mere shine shugaban hukumar wayar da kan jama'a a shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Kuma ya ce adadin masu ta'ammali da miyagun kwayoyi a yankin na matukar buƙatar a tashi tsaye.
An yi kiyasi duk inda ka ga mutum bakwai, mutum ɗaya daga cikin mutum bakwai na wannan jihohi yana ta'ammali da miyagun kwayoyi. Yau mun kaddamar da wannan gangami a nan Kaduna a matsayin jihohi bakwai. Daga yau za mu shiga ƙananan hukumomi guda 108 na wannan Northwest Zone. Za kuma mu tafi gunduma-gunduma. Za mu haɗu da masu ruwa da tsaki domin mu gaya musu illar da miyagun kwayoyi suke haifar mana a waɗannan jihohi namu na Najeriya.
Sarakuna da malaman addini da ƙungiyoyin mata da matasa da dama ne da suka halarci wannan taro. Kuma sun ce su ma sun gane suna da tasu gudunmawa.
Sunana Daharatu Ahmed Aliyu kuma ni ce magatakar da ƴan jaridu wato zonal secretary Northwest Zone. Wannan taro na wayar da kai akan yaki da shan miyagun kwayoyi da kuma cin zarafin musamman mata ma da maza ya zo akan gaba domin wannan shan miyagun kwayoyi din ya shafi kowa. Fatan mu shine Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen shi.
Sunana Malam Hayatu Nura Ashafa ina aiki da kungiyar Interfaith Mediation Center a nan garin Kaduna wanda za mu yi using influence ɗinmu na malamai na janye wa mutane hankali akan illar shaye-shaye da kuma cin zarafin ƴaƴan mata da kuma an mazan ma da ake yi.
Ganin yadda shaye-shaye ke ci gaba da illata rayuwar mata da matasan da ake ganin su ne manyan gobe dai ya sa shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya daukar alƙawarin cewa daga yanzu dai duk shekara za a shirya irin wannan taro don wayar da kan al'umma ko a kawo ƙarshen matsalar baki ɗaya. Isa Lol Ikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikra, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Hukumomi a ƙasar Botswana sun ce akalla mutum tara ne aka tabbatar da mutuwarsa a ranar Litinin, yayin da wata ambaliyar ruwa da ba kasafai ba ta afku a ƙasar mai fama da fari. Sama da mutum 5,000 ne ambaliyar ruwan ta shafa, yayin da aka samu ƙaruwar ruwan sama a cikin makon da ya gabata. Daga cikin waɗanda suka mutu akwai yara ƙanana 6, yayin da akalla yara 815 aka kwashe su zuwa wani wuri mai aminci. Da yake yi wa majalisar dokokin ƙasar jawabi, Moeti Mwasa, minista a fadar shugaban ƙasa, ya ce mutum tara sun rasa rayuwarsu ta hanyar nutsewa a cikin ruwa. Yayin da gaba ɗaya matakin haɗari ya ragu, na mai alhinin sanar da wannan gida cewa mun ƙara rasa mutum ɗaya a jiya da yamma, wanda ya kawo adadin waɗanda suka mutu ya kai 9. Asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNICEF, ya ce akalla yara 'yan makaranta 600 ne ke fuskantar tsaiko sakamakon ambaliyar ruwan. Daga ƙarshe, ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa ta MSF ta ce ta dakatar da duk wasu ayyuka a sansanin Zamzam na ƙasar Sudan, wanda ke ɗauke da mutum kusan 500 da ke neman tsira daga rikicin da ya ɓarke a ƙasar sama da shekara guda. A cikin wata sanarwa da ta fitar, ƙungiyar agajin ta ce faɗan da ake gwabzawa tsakanin sojojin Sudan da dakarun 'yan sa-kai na RSF ya tsananta a cikin sansanin da kewaye, lamarin da ya sanya ƙungiyar ba za ta iya samar da ayyukan jin ƙai na ceton rayuka ga dubban mutane da suka rasa gidajensu a yankin ba. Shugaban tawagar ƙungiyar a Sudan, Yahaya Khalila, ya ce dakatar da aikin a cikin mummunan bala'i a Zamzam abin takaici ne. Ƙarshen labarin duniyar kenan.
A gaida Muhammad Hafiz Babala da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, hukumomin ƙasar Libya sun kama shugaban ƙungiyar tawaye ta Patriotic Liberation Front, Mahmoud Salah, a yankin Gatrun da ke ƙasar. Mahmoud Salah, wanda aka kama da wasu mukarrabansa su 5, sananne ne wajen adawa da gwamnatin sojin Nijar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hamid Mahmud ya aiko mana daga Agadez.
A safiyar Lahadi ne jami'an tsaron ƙasar Libya suka yi nasarar kama Mahmoud Salah, shugaban 'yan tawaye na FPL, tare da mabiyansa 5 a garin Gatrun da ke kudancin ƙasar Libya. Shi dai Mahmoud Salah ya ɗauki makamai tare da mabiyansa a shekara 2021 zuwa 2023, kafin hanɓararren shugaban ƙasa Bazoum Mahamat ya yi wata yarjejeniya tare da shi domin ya ajiye makamai. Wanda ba a jima da yin hakan ba, sojoji suka hanɓarar da gwamnatin Bazoum Mahamat a wani juyin mulkin 26 ga watan Yulin shekara 2023, lamarin da Mahmoud Salah sake ɗaukar makamai. Mai wanda a cewar su domin ganin an saki hanɓararren shugaban ƙasa Bazoum Mahamat tare da dawo da aiki da kundin tsarin mulkin ƙasar, ko kuma su ci gaba da kai hare-hare a wurare masu mahimmanci inda suka fashe bututun mai a shekarar ta gabata 2024. Bayan an kama shi, an miƙa shi ga hukumomin ƙasar Libya, inda kawo yanzu suka yi masa tambayoyi game da ayyukan ƙungiyarsa. Guda daga ciki wanda suka yi tawaye da Mahmoud Salah, Idrissa Madaki, da yanzu ya tuba ya miƙa wuya ga hukumomin Nijar, ya tabbatar da kama.
Mun tashi kenan da labari wanda an kame Mahmoud Salah. Mahmoud Salah, idan ba kuma ce ba, wani lokaci tare ne muke. To Allah da ikon sa, mu munka dawo gida. Yana daga cikin mutanen da suka ce ba su dawowa. Ya shiga hannu insha Allah. Sai dai muna sauraren mu ga hanyoyi da matakan da ita gwamnati za ta ɗauka don ya shigo hannunta.
Tun dai bayan kama jagoran na FPL Mahmoud Salah, da gwamnatin Nijar ta ɗauki ƙungiyar tawayensa a matsayin ƙungiyar ta'addanci, masu fashin baki irin su Muhammad Abdullahi ke ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar ta bi hanyoyin diplomasiya domin a maido shi Nijar domin ya fuskanci shari'a daidai da abin da ya aikata.
Ya kamata yanzu dai gwamnatin Nijar ta bi hanyoyi na diplomasiya, yadda za ta samu da ita da ƙasar Libya ta samu ta baya ba su wannan Mahmoud Salah kenan, saboda an ba su zo su hukuntar da shi a cikin ƙasa, da yadda duk ya kwaso laifuka da abubuwa da ya aikata wanda yake ba daidai ba, yana a gunfanar da shi yadda za a shari'a bisa kan da abubuwan da ita yi na laifi, saboda ana zargin shi da abubuwa da dama na laifi bisa abubuwan da ya aikata waɗanda yake na laifuka ne, kuma laifuka masu karfi yanan wannan hanyoyi ne kamata gwamnati ta dauka ko kuma ta shiga
gani yadda aka kama shugaban kungiyar tawayan ta FPL ya sayi kungiyoyin al'umma neman sauran ɗan tawayan da su mi kauya domin rungumar zaman lafiya Ahmed Isuf shugaban kungiyar Amsuwa Sande reshen jihar Agadez
duka sauran mutanen da hayyo ba su gane ba wadanda hayyo suna nan suna rike da makamai da su gaggauta dawowa su aje makamai insha Allah za su samu afuwa al'umma za su samu afuwa gwamnati musamman yanzu da gashi na ana nan ga kama mayyan nasu kamar shi Mahmud Salah da kuma ire-iren su kenan muna nema ga duka matasa wadanda aka rude su aka sa su wannan hayya da su gaggauta maido makamai domin mu samu mu gudu tare mu sira tare
a shekarar da ta gabata ne dai gwamnatin Niger karkashin jagorancin Abdulrahman Chani ta kwace wa Muhammad Salah yancin sa na zama ɗan ƙasa Ahmed Mahmud muryar Amurka daga Agadez Jamhuriyar Niger
a gaida Hamid Mahmud yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 12 dare ne da minti 6 wato 16 karfe wato 6 kenan na safa a Najeriya Niger kamar da Chadi da minti 16 wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika a kodiyo shi ake so za a yi zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kan ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
ba su iya su shiga cikin daki a cikin kwana hudu su ce za su dauki kuduri wanda zai iya ya tahiyar da Niger da ma al'ummar ta a madadin mutum miliyon 27 wannan tsanci ne kamar na shan shayi wanda kuma suka zauna suka yi
taro ne na ɗan ƙasa baki daya domin taro ne wanda ya haɗa dukkan hukumomi ɓangarori daban-daban kuma sun da yi abin da suke ganin shine zai iya ta kasar nan gaba ya huta ta daga cikin tsarin da take ciki na rugushewar kasa baki a wannan lokaci kamun sojoji su amshi mulki ba a ma magana kasa
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke mu ma anan shin za a yi cewa mutanen Niger sun gamsu da yadda aka karkare zaman babban taron da aka yi a Niger din a Yamai a makon da ya gabata kan makomar kasar
sunana madam Noma Hafsatu Inusa mun gode ma Allah abinda ya sa muke ma Allah godiya kulliya ta biya kudin sabili saboda yau wallahi kasar mu ta samu tubali na ci gaba tubali na zama na kwanciyar hankali tubali na zama na duka abinda muka yi kuduri Allah ubangiji ya kama muna in dai Allah ya sa shawarwarin duk da anka kudura a nan wurin an yi aiki da su wallahi kasar mu ta walwale insha Allah
sunana dan Laila Abba matsayina na dan Nisha wannan shawarwari abinda nake kallon su sai naga kamar akwai tumka da walwala cikin shi wannan taro wanda aka gabatar da shi saboda amu da mun ka saurari jawabi na bude taro na shugaba na mulkin soja ya nuna taro ne za a yi wanda zai hada kan ɗan ƙasa gaba ɗaya a zancin tsiya mahirminki daya domin a tahi to daga cikin taron sai mun ka kuma abinda kudurin taron ya doka ba shi bane ya kamata a ce sakamakon da ya hito mafi akasari cikin kuturukan da taron ya doka za ka kamar akwai bitar kudi ciki
haka ne to a ƙarshen wannan zama na kwanaki hudu da aka yi a Yamai za a iya cewa shi ma dugun gwamnatin mulkin sojan Niger din General Abdulrahman Chani shi ne ya ci riba wannan babban taro domin ko da aka ƙara taron ya fito tare da samun izinin ƙasar na cewa ya zauna daren damdam a kan karagar mulki har na tsawon shekaru 5 wanda ana iya sake maimaita su idan an ga cewa haka ta dace ba da bayan haka ya fito tare da ƙarin girman soja inda aka ba shi cikakken janar mai tauraru 5 a kan kafadarsa ba da bayan haka wannan taro ya soke tarin jam'iyyun siyasar Niger ya takaita su zuwa guda 5 kawai sannan kuma ya ce su ma sojojin sun ga dama suna yin shiga zabe in lokacin zaben ya zo to wannan dama shine burin da aka so a cimma na yin wannan taro ko kuma akwai wasu abubuwa wannan shine abin da sabon shirin tsaka mai wayar zai fara duba a yau, wanda kuma ba tare da bautu lokaci ba zan gabatar da Suleiman Muni Barma wakilinmu na mai shi kuma ya gabatar muku da bakin sa da kuma batutuwan da za a taba. Sule, bismillah.
Barkanmu da sake haduwa a shirin tsaka mai wuya wanda a wannan karo ya sauka jamhuriyar Niger, inda aka gudanar da babban taro na ƙasa daga ranar 15 zuwa 20 ga watan Fabrairun 2025. Taron wanda ke da alhakin zakulo hanyoyi da matakan warware matsalolin da suka dabaibaye ƙasar ya bullo da shawarwari da dama, ciki har da ƙayyade wa'adin gwamnatin rikon ƙwarya, rusa jam'iyyun siyasa, hukunta waɗanda suka aikata laifuka masu nasaba da cin hanci da handamar dukiyar ƙasa, da dai wasu tarin shawarwari masu muhimmanci. Waɗanda muka gayyato a shirin sun haɗa da Salisu Ibrahim na ƙungiyar FRSA da Siraj Isa shugaban ƙungiyar Motion. Salisu, bari mu fara da kai. Da yake kana daga cikin waɗanda suka halarci wannan zama, kaɗan yi mana matashiya kan muhimman shawarwarin da kuka bayar a ƙarshen taron na Asisi National.
To, abin da dai muhimmai waɗanda su ne shawarwarin da taron ya fitar shi ne, da farko wa'adin da sojoji za su ɗauka a bisa kan karagar mulki shi ne taron da aka yi dukkan huku, wato ɓangarorin da suka tattauna, wato komisiyon guda biyar da aka girka aka kafa domin tattaunawa bisa kan makoma ƙasarmu. Dukkan mai akasarinsu sun ba da shawara a ɗauki wa'adi na shekara biyar da za a iya maimaitawa gwalgwadon hali da yanayin ƙasa idan hakan ta kama. Sannan wannan taro ya ɗauki mataki na rushe jam'iyyun siyasa, za a takaita jam'iyyu zuwa jam'iyyu guda biyar kacal, wanda kowa ke neman hawa takara ko takara wasu a siyasa sai dai ya shiga cikin waɗannan jam'iyyu guda biyar da za a tsedawa.
Bari mu zo gare ka Dr. Sirajo Isa. Shin me zaka ce dangane da irin abubuwan da shi wannan babban taro na ƙasa ya tsayar?
Wannan taro a matsayin mu na ƙungiyoyin wuraren hula waɗanda na farko ba a gayyata ba, kuma mutane na al'ummar Niger da yawa waɗanda ba a gayyata ba, na ce mutane 'yan ƙalilan ba su iya su shiga cikin ɗaki a cikin kwana huɗu, su ce za su ɗauki ƙuduri sannan kuma su ɗauki sharuɗa da ƙa'idodi ganin cewa sun wanda zai iya ya tahiyar da Niger da ma al'ummarta a madadin mutum miliyon 27. Wannan zance ne kamar na shan shayi wanda kuma suka zauna suka yi. Na biyu, idan ka yi la'akari da dukkan waɗanda ke magana a cikin wannan zaure waɗanda suka ci gaba da yima demokaradiyya ita ce ta haddasa dukkan waɗannan abubuwa, to idan ka diba mutane ne waɗanda demokaradiyya ta musu riga, ta musu wando, ta musu kula, ta musu kuzumi, da su ma ɗan wara kullum da ke magana da hasken jagon wanda suka samu kala da ma sauransu. To hakika idan ka ɗauka dukkansu alfanin kwanci amfanin demokaradiyya ya kai su matsayinsu a yau, Niger tun da aka samu ɗincin kai zuwa yau an samu shugaban ƙasa na Niger mutum 11. Idan ka ɗauka cikin 11 ga bakwai duka sojawa ne, idan ka ɗauka cikin shekara 35 na demokaradiyya da aka yi a jamhuriyar Niger kwara kula duka mulkin da suka yi mulki na shekara 16 suka yi, sojawa sun yi mulki na shekara 19. Kenan in akwai waɗanda suka mai da ƙasa baya babu kamar sojawa. In ka ɗauka dukkan kwara kula da suka yi jagorantaka suka yi mulki babu wanda ya tsara wa'adin shi da ya shugaba guda shi ne su mamu. Mamman Usman Horo Hula ne shekara 4 ya yi da watanni aka fi jo mulki. Bazo Horo Hula ne shekara 2 da wata kaɗan ya yi shi ma aka fi jo mulki. Kenan ka ɗauka isu kaɗai ne ya ƙare mulki ya yi shekara 10. To kuma idan ka dawo ka dibi huskokin wa'anda yau ke fitowa suna wa demokaradiyya ran tsaye, suna mata tona ne suka kewaye bare suka tusa shi a kanshi su suka kewaye tanja suka ce sai kai har aka kafi shi mili sannan kuma su ne ne suka kewaye tari suna zura shi su ma a miki ta ruda shi ko gobe idan wani ya zo to hakika za ka yi shi waɗannan muskoki kuma za ka ganin su sun koma saboda su kamar yadda tanja yake guda ne duka inda abinci yake suna can kamar wannan taro babu inda yake ai tanadin abun da zai hana aikin mulki to da juyin mulki za a yi a ci gaba wannan maganguna wanda aka yi yau an cayin su a kowane lokaci aka yi shi mulki waɗannan maganguna guda ne
to Salisu Ibrahim menene wai ainihin dalilan ku na yanke waɗannan shawarwari yayin shi wannan zama da ya gudana a birnin Yamai
abin da nake so kamun in ba da amsa bisa kan wannan tambaya ya kamata in yi tuni ga abokin muhawara ta wato Siraji Isa dangane da maganar da yi na cewa taron shan shayi ne an ɗauko mutane kalilan waɗanda su ne suka tsaye da magana akan mutum miliyan 20 da 6 taro ne na ɗan ƙasa baki ɗaya domin taro ne wanda ya haɗa dukkan rukunoni ɓangarori daban-daban kuma sun gayi abin da suke ganin shi ne zai iya ciyar da ƙasar nan gaba ya huta ta daga cikin tsarin da take ciki na rugujewa ƙasa baske a wannan lokaci kamun sojoji su amshi mulki ba a ma magana ƙasa ba ma ƙasar mu bace domin ƙasa ce take an yi ambaye din mu an mamaye mu da sojojin mulkin mallaka na mamaya sannan magana ta biyu cewa sojoji sun taka rawa daga zuwan demokarasi zuwa yanzu wajen da su aka taka rawa suka mai da ƙasa baya a'a ɗan siyasa su suka mai da ƙasa baya domin daga conference national zuwa wanga lokaci da ake ci ko kuma kamun wanga lokaci har zuwa mulkin bazum ɗan siyasa ne suke cin kan karansu babu babbaka soshi kawai sojoji shekara huɗu ce da wani ɗan watanni suka yi domin idan mutane ba su mance ba bayan conference national kudeta wanda aka yi kudeta ce wanda bare mai nasara ya yi bare mai nasara shekara uku ce a bisa kan mulki ko kowa ya ga abin da bare ya iya yi kamun ƴan siyasa su kitsa mishi munakisa su hallaka shi bayan wannan wanke wata tara ne ya yi bisa iko bayan ya yi juyin mulkin da ƴan siyasa suka sa shi wanda ya hallaka bare Ibrahim mai nasara bayan shi sai kudeta wanda aka ma danja Muhammadu wanda har ila yau su dai wanda kurayen ƴan siyasa su ne suka tilasta suka bi baya suka kai ruwa suka kai tsaki suka kulle makircin da ya kifar da gwamnatin danja Muhammadu wanda ta ɗauko ci gaban gina ƙasa da ci gaban al'umma wanda ya kudeta ƴan salu shi ba shekara guda ce ya yi kenan shekara uku ta bare mai nasara da shekara guda ta salu shi ko da wata tara na malam wanke dukkan ka ɗauka ba su kai shekara biyar ba barazana a ɗauki laifi a ɗora ma sojoji su.
To a gaishe ku malamai don za mu daga aya a wannan kashin farko na muhawara kan babban taron da aka yi na ƙasa a Yamai ta jamhuriyar Niger za mu dawo in Allah don mu ci gaba rana wato yau yanzu a madadin su bakin namu wato Salisu Ibrahim da kuma Siraju Isa sannan da shi wakilin namu Suleiman Muni Barma ne ni Aliyu Mustafa Sokoto a Washington ku huta lafiya.
Tumanalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a ranar Litinin cewa yana dabda kulle yarjejeniya da Ukraine da Russia don kawo ƙarshen yakin Ukraine bayan tarukan da ya yi a fadar White House da shugaban Faransa Emmanuel Macron. Trump ya buƙaci ƙasashen Turai da su ƙara taka rawa wajen bayar da kuɗaɗe kuma Paris ta buƙaci ƙarin tabbaci daga Moscow. Sauran mataki ɗaya 'yan majalisar dokokin Amurka suka yi ga samar da kuɗaɗen tafiyar da gwamnati da wa'adinsa zai ƙare a ranar 14 ga watan Maris.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma da hantsi za a sake sauraron maimaicin shirin. Kafin nan bari mu yi amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Adamu Abubakar Yantinka wanda Allah ya yi wa rasuwa da kuma ɗansa Abdulsamad Adam wanda shi ma Allah ya yi wa rasuwa a ƙarshen makon da ya gabata. Sai kuma saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Usman Tsoho Musa Dafo wanda shi ma Allah ya yi wa rasuwa a jiya Litinin dukkansu a garin Jos da ke jihar Plateau Najeriya da fatan Allah ya gafarta musu baki ɗaya mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Muhammad Hafiz Baballe ne ya tani gabatarwa, sai Daji Balawe da hada shirin da Nashwa da ta daidaita mana sauti. A madadin su ni Mahmud Lalo nake cewa auna lafiya.